لذي الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جنب الغضب
نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاد يا قوات رمضان هجرة جبو داريه دار بإن دبقوي wanda yazo 28 ga watan 2026 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 276 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسالات وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
الله سبحانه وتعالى وان دكان حكمين سعادلشي ني دكان لباران سغسكيا ني شيكه ين حكمي دا عدلشي شي يسن مصلحه باي شي يسن ابين دا زي امفاني سو ا دنيا shi yasa abin da zai amfane su a lahira shi yasa abin da zai cuce su a duniya shi yasa abin da zai cuce su a lahira ko bai sanya kunci ko damuwa ko takura ko tsanani a cikin wannan addini da wannan shari'a da ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ba da abin da Allah ta'ala yace ayi a cikin yin sa akwai alheri a duniya akwai alheri a lahira duk abin da Allah ta'ala yace a bari a cikin barin sa akwai alherin duniya akwai alherin lahira da haka Allah ta'ala ya yanke hukunci na ƙarshe akan kudin ruwa yace yamhaqullahu ar-riba, Allah ta'ala yana shafi, yana goge, yana gusar da wato abinda aka gina shi na tattalin arziki akan kudin ruwa. Duk wanda ya tara kudi ko arziki ko wadata ko samu ta hanyar kudin ruwa, to Allah yana goge wannan kudin, yana shafe wannan kudin, yana gusar da wannan kudin. Al-mahqu a larabci yana nufin al-izalatu, shine yana nufin gusarwa da kawarwa. Allah ta'ala yana gusar da wannan. To gusarwa anan za ta iya daukan ma'ana guda biyu, akwai al-mahqul hissi, akwai al-mahqu al-ma'nawi. Akwai gogewa ta gani da ido, Allah ta'ala ya gusar ya goge dukiya da arziki da wadatar wanda yake ta'amuli da kudin ruwa. A wayi gari mai kudi ne shi, mai arziki ne shi, wadatacce ne shi, yayi suna, sai a wayi gari wata rana arzikin ya kare, wadatar ta kare, sunan ya kare, Allah ya goge shi a tarihi saboda wannan ta'amuli da saban Allah da yake ta hanyar bayarwa da karɓar kudin ruwa. Wannan shine gogewa wacce ido ke iya gani. Sannan akwai al-mahqu al-ma'nawi, sannan akwai gogewa kuma wanda yake daukan ma'ana. Ga dukiya ana kallo, ga arzikin, ga kudin suna haɓaka suna karuwa, amma kuma babu albarka. Allah ya goge albarka kudin, babu ci gaba a ciki, gashi kullun tara kudin ake amma kuma ba a amfana da shi ba, bai raba mai shi da yunwa ba, bai raba shi da kishirwa ba, bai raba shi da wahala ba, bai ba shi dama ya huta ba, bai ba shi dama ya cikakken bacci ba, bai ba shi dama ya bauta wa Allah ba, bai ba shi dama ya kula da iyalinsa ba, bai ma samu dama ya yi bacci ba. Ci ma sai kaga ya gagara, ga kuma kudin. Sha sai ya gagara, ga kudin. Hutu sai ya gagara, ga kudin. Sallah sai ta gagara, ga kudin. Lokacin da iyalinsa za su, wato iyalinsa ma ba su samu lokaci, sai kaga mutum karshe ya kamu da ciwo ko ya kamu da larura, a zo a yi ta karar da kudin wajen neman magani, ko asara ta can, asara ta can, asara ta can. Saboda haka za a ga ga kudin, amma kuma mai kudin bai samu hutuwa, bai samu nutsuwa, bai samu kwanciyar hankali ba. Wannan shi ma ma'anan mahqu kenan, al-ma'nawi, gogewa ta ma'ana. Allah ya goge albarka abin, gashi ana ganin yana ta karuwa, ana taimasa murna, yana arziki, yana wadata, yana kara haɓaka, amma kuma wato babu alheri, babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa a zuciyarsa, babu amfanuwa da yake yi da dukiyar. Da haka gogewar da Allah ta'ala yake yi za ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu, gogewa ta fili da kowa zai ga kuɗin sun ƙare ko sun ragu ko sun lalace, ko kuma ga kuɗin ana gani amma kuma amfaninsu da albarkarsu Allah ya goge ta. Wa yurbis sadaqat, kuma Allah ta'ala yana ƙara sadaka. Ita sadaka da ake bayarwa saboda Allah, sai kaga Allah ya ƙara ta. To ta yaya Allah zai ƙara sadaka? Ita ma ƙara sadaka ɗin shi ma zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu. Zai iya ɗaukan ma'anan ƙarawa wanda ido yake gani, zai kuma iya ɗaukan ma'anan ƙarawa wanda wato yake na ma'ana, na lada. Domin misalan da Allah ya bamu a baya na wanda ya ciyar da dukiyarsa a tafarkin Allah, kamar wanda ya je ya shuka alkama ce ƙwaya bakwai, kuma ta fitar da zangarniya bakwai ko wacce zangarniya, kuma aka samu ƙwaya 100 a ciki, daga nan kuma ninkin ba ninkin. Kaga wannan wato a ma'ana abin ya ƙaru. A nan duniya ana ga yana bayarwa kuɗin na ƙarewa, amma ashe yana zura su ne a bankin lahira. Sai ya je lahira ga akawun ɗinsa fal da lada, ya ciyar, ya shaye, ya tufatar, ya taimaka, ya tausaya, ya agaza, duk wani aiki na kirki na alheri, na raya addini, na raya ƙasa, na raya ilimi, na raya al'umma, ya saka jarinsa a ciki. Da haka zai je lahira ya ganshi cikin wadata, kuma ya tafi duniya ana yabansa, ana kukan rabuwa da shi, saboda ya kyautata wa jama'a, suna jin daɗin arzikinsa, suna farin ciki da arzikinsa, suna murna da arzikinsa, ranar da baya nan suna kuka, suna alhini na rabuwa da shi, kuma ya tafi lahira yana farin ciki, yana jin daɗi. Shi yasa aka ce ka saba wa al'adar mutane. Lokacin da ka shigo duniya kana kuka, kana jariri, amma jama'a dariya suke suna murna, basu damu da kukanka ba. Jariri yana tsala kuka, amma kaga ana dariya ana daga shi. saboda ya shigo yana kuka ne to an fi so yadda jama'a ka shigo kana kuka su kuma suna murna suna dariya to ranar tafiyar ka kuma ya zama kai kake murna kake dariya su kuma suna kuka rabuwa da kai ya zama kai kuma ranar mutuwanka jama'a suna kuka suna bakin ciki na rabuwa da kai kai kuma kana murna kana farin cikin haduwa da Allah sai ya zama kenan ka saba wa ranar haihuwarka ranar haihuwarka kai ne mai kukan jama'a suna dariya to ya zama kuma ranar mutuwanka su suke yin kukan kai kuma kana dariyar gamuwa da Allah saboda abin da ka gabatar na aikin kirki wannan shi ma yana nuna sadaka tana karuwa sannan kuma ma a zahiri duk masu bayarwa ba sa rasawa mafi yawan fa masu arziki masu bayarwa ne saboda to kai da baka da shi ma mai ka bayar dama masu bayarwa su ne ai nasu yake karuwa suke ci gaba da bayarwa sai ga wanda ya fara bayarwa kadan sai kaga kuma Allah yana ƙara masa ana ganin ƙarin abin a fili saboda haka dukiya tana karuwa in ana aikin kirki a fili ana ganin yawan ta na karuwa sannan kuma a gurin Allah tana karuwa saboda haka wannan karuwa ce ita ma yurbidi da Allah yace da kansa yake ƙarawa sadakoki wato ribanyawa da kuma yawaitawa daga goma a bada mutum a ba mutum lada goma sannan a bashi ninki ba ninkin a bashi ribanye ha izuwa azafan kasira wannan yana faruwa to sai Allah ta'ala bayan ya yanke hukunci akan waɗannan guda biyu wannan yamhaqu wannan kuma yurbi dangane ga riba yace yamhaqu dangane ga sadaka ta fitar da zakka ko sadaka ta nafila ko ta taimako ko ta agaji wannan kuma sai aka ce wato yurbi kaga ashe kenan wato wani abin Allah goge shi yake saboda ya saba wa dokarsa wani kuma abin Allah ƙara shi yake saboda wato an yi shi yadda Allah yake so shi yasa muka ce mu'amalar kuɗi takan zo ta fuska uku fuska ta farko shine al'adlu al'adlu ka zo da kayan ka na siyarwa asiya asiyar shine al'adlu al'ihsanu kuma ka kyautata mutum ta hanyar bashi sadaka ko kyauta ko wasiya ko waƙafi ko wani abu dukiyar ka ce amma sai kai wani aikin alheri shi ko ba wani abu zai maka ba kai ne don Allah wanda ya bada sadaka yana jiran a bashi wani abu wanda ya waƙafi ko yayi zakka ko yayi sadaka ko yayi wasiya ko ya bar gado duka waɗannan abu ne da suke cikin ihsani to sannan kuma akwai az-zulmu shine kashi na uku shine cuta da kuma zalunta jama'a cikin harkar dukiya shine ya hada kwace da sata da cin kudin ruwa da ha'inci da zamba da algus da makamantan irin waɗannan wato dabi'o'i da mutane suke dan su tara abin duniya sai Allah ta'ala yace wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah ta'ala baya san dukkan kafiri mai sabo kafirci ai shi kansa sabo ne kuma Allah yace kaffarin athimin mai yawan kafirci mai yawan laifi Allah baya san dukkan mai wannan sifa guda biyu kaffar athim ba a ce kafiru aka ce kaffar alawa zane fa'al wato mai yawaita kafirci shi a kafircin nasa ma kafir namijin kafiri ne yayi zurfi a kafircin sannan athim fa'il mai yawan laifuffuka mai aikata sako to me yasa Allah ta'ala ya rufe wannan aya da cewa Allah baya son kafirai baya son kafiri baya son mai yawan sako gashi kuma magana ake yi akan kudin ruwa magana ake akan sadaka sai malamai suka ce hikimar haka shine jan hankalin mutane cewa in dai mutum yayi imani da Allah yayi imani da manzansa yayi imani da ranar lahira ba yadda zai Allah ya ce a daina abu ya ci gaba da yi ko shedan yarin jaye shi ya gani zai tuba ya mazai gyara saboda haka dabi'a ce kenan ta waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba su yi abinda suka ga dama a cikin harkar kuɗi da harkar dukiya shi yasa kaga kullun sai ai ta cewa waɗanda ba musulmi ba sun fi mu arziki sun fi mu samu sun fi mu tara dukiya to ba dole ta nan bangaren su fi mu tara dukiya ba domin su ba su da halal ba su da haram mu muna yi ne muna taka tsantsan wani abin kana ga gari ba ba za ka yi cuta ba ba za ka yi ha'inci ba ba za ka yi damfara ba ba za ka yi algus ba ba za ka yi ha'inci ba ba za ka yi duk wata hanya da za ka cuci wani musulunci ya hana ka kwace ya hana ka sata ya hana ka fashi ya hana ka kidnapping ya hana ka duk wata hanya da zaka zalunci wani ko ka ci dukiyarsa to in duk ka toshe waɗannan kofofin halal ne kawai suke ragowa to wanda yazo shi yaki halal yaki haram shi komai yake yi, yayi fashi, yayi sata, yayi kwace, yayi zamba, yayi ha'inci, yayi algus. To wannan ba ya ci kudin ruwa, komai yake yi, to ai dole kage ai ta ganin nasa yana taruwa. Kai kuma naka kana taka tsantsan kana kakkaucewa, in ka zo sadaka kana yin, kuma kana fidda zakka kana yin sadaka, kana ci da iyalinka, kana yin abubuwa da yawa da kudi za su kare. Saboda haka kakka damu cewa wani ya tika kudi dan baya sallah, baya azumi, bai imani da Allah da manzonsa da ranar lahira ba, wannan kakka damu cewa wannan abin nasa duniya ne kadai. In yaje lahira zai dandana kudarsa. Sai ya gwammace kida da karatu, in ji malam. Saboda haka wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah baya son mai yawan kafirci, Allah ta'ala baya son wato mai yawan sabo. Da cikin wannan aya akwai darussa da yawa. Daga cikin darussan wannan aya shine yadda Allah ta'ala ya gaya mana yamhaqu, sai amfani da fi'ilun mudari yamhaqu. Muna da fi'ilun madin ko muna da fi'ilun mudari, muna da fi'ilun amr. To sai Allah ya amfani da fi'ilun mudari yadullu ala alhal wal istiqbal, yana nuna yanzu da kuma ci gaba. Ma'ana yanzu nan da muke magana Allah yana yin wannan aikin na murkushe da lalata da bata kudin da aka tara su ta hanyar ruwa. Duk duniyar nan haka ake tai, sai an tara sai wata masifa ta gobara ko ta bala'i ko ta tashin hankali ko ta rigima ko ta rashin jin dadi ko ta asara ko ta samawiya, ai ruwa ko ai kasa ko ai girgizar kasa ko ai kifar ko a watsar, duk ga su na hanyoyi daban-daban. Wannan aikin Allah ta'ala yace yana ci gaba da yiwa, ana yin sa. Yamhaqu, yana yi. Kun ga ba ya gama ba, ba kuma zai yi ba, yana tsakai yin aikin. Saboda haka wannan ya nuna mana Allah ta'ala ba zai bar dukiyar ruwa, ba zai bar dukiyar da aka yi zalunci aka tara ta hanyar cuta a ji dadinta ko a farin ciki da ita ba. Kullum mutum a razane yake, a tsorace yake, a firgice yake, babu kwanciyar hankali ga waɗanda suke ta'amuli da cin jinin mutane, jinin mutane da zaluntan mutane da cutan mutane. Allah ya isan mutane da wahalar jama'a da suke sha suna karbe kuɗin da rashin tausayin da suke nunawa, ba za a samu nutsuwa ba. Wa yurbi, shi ma ya amfani da fi'ilun mudari, wa yurbi, Allah yana ƙarawa, yana dadawa, yana haɓakawa, yana sa albarka, yana yawaitawa. As-sadaqat, as-sadaqat kalma ce take ɗaukar ma'ana biyu. Akwai sadaqa ta farilla, innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubi wa fi riqabi wal gharimi min sabili faridatan min Allah. Waɗannan dangi takwas da Allah ya ce a ba su zakka, to zakkan ma Allah ya kira ta sadaqa. Sannan kuma abinda zaka fitar dan kashin kanka ka bawa wani dan tausaya masa ko dan kyautata masa ko dan gina rayuwarsa ko dan agaza masa ya zama wani abu, dai yana cikin babin wato sadaqa. Kenan sadaqa tana iya daukan tafarilla, tana iya daukan tanafila. To kowace dai aka yi, an yi tafarillan aka zo aka yi tanafilan, duk dai Allah yana sa albarka a cikin waɗannan sadaqoki da kyautatawa da alheri gare ka da iyalanka da ƴan uwanka da danginka da makotanka da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, da ƙasarka da addininka da cigaban rayuwar jama'a. Duka ka sa dukiyarka a ciki, Allah zai albarkaci wannan dukiya, ya ban maka kyakkyawan ambato, ai ta ambatonka da alheri. Duk sanda aka ambace ka, sai a ce Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ya sa ya huta, Allah sarki, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza. To da haka wannan wato abin din kenan, fa'idar kenan cewa Allah yana goge riba ta hanyar te abinda ake gani da ido da kuma abinda ba a gani, shine a rasa ta gaba ɗaya ko kuma a rasa albarkarta. Sannan fa'ida ta biyu a cikin wannan aya shine wato jan tsoratar da mu da ja mana kunne da yi mana gargadi game da ta'amuli da kudin ruwa da kuma toshe kofa ta wato duk wani hanya da mutum zai bi domin ya tara kudin ruwa. Allah ya yanke hukunci, baya son ayi mu'amala da ruwa. Da haka babu wani tawili, babu wata fassara, babu wani darura da zaka kawo ka ci gaba da mu'amala da kudin ruwa. Musulmi kawai su tashi nema wa kansu mafita. Kuma alhamdulillah ana samun mafita yanzu, an fara yunkuri, an fara fito da hanyoyi ta bangaren abinci da kudi da sauransu. Zaka ga ana yin kokarin kafa bankuna da sunan musulunci, ana kafa hotels da wajen cin abinci, halal hotel, halal food, halal kaza. Musulmi sun motsa ha kasashen Turai, in ka je zaka ga halal food ga wai za a rubuta nan fa abincin irin wanda zaka iya ci ne a matsayin ka na musulmi. Kuma sai kaga waɗanda ba musulmi su ma sun taru a gurin suna ci. Doka ta ba su dama su ya zama sun yanka irin yanka ta shari'a. kuma ba za a kawo alade ba, ba za a kawo jaki ba, ba za a kawo abubuwan da ba a ci a musulunci ba, ba a sayar da giya a gurin, sai a ce maka halal hotel, halal food, halal kaza, ko madara ka dauka sai ka duba kasanta ko an sa halal ko ba halal bace. Kunga wannan ci gaba ne, musulmi sun fara yunkurin fita daga abin da suka san cewa Allah ya haramta musu, kuma har kasashen duniya ko ina har kasashen da ba musulmin ba sun bada dama ana yin irin waɗannan abubuwa. Saboda haka wannan godiya ce ga Allah cewa yunkurin da ake na ai gyara din Allah yana sa masa albarka, ana rage barna, ko ba a gyara gaba ɗaya ba dai an dan motsa gaba, an dan tashi daga inda ake. Sannan Allah ta'ala wato abu na uku shine Allah ta'ala yana ƙara albarkar sadaka. Ita ma mun yi bayanin cewa sadakan nan za ta iya zama an ƙara ta ne hissiyan aw ma'nawiyan, ko dai an ƙara ta ne ta hanyar yawanta, ko kuma an ƙara ta hanyar albarkata da kuma alherin da mutum zai samu in yayi ta wato a lahira. Sannan kuma abu na hudu shine Allah ta'ala da yace yana goge kudin ruwa, sai kuma yace yana sa sadaka albarka. Kenan kudin ruwa mafi yawa masu kudin ruwa ba sa sadaka. Duk zaka ga mugu mutumin da ya saba cin naman ku da zuke muku jini, ya kuma zai dauko kudin ya baku? Shi yasa wani wai sai ya dabara, shi yana ga kamar za ta fitar da shi. Shi baya sadaka, baya kyauta, baya zakka, amma sai ya dauki kamar biliyan daya sai ya saka a bankin kudin ruwa. Idan aka tara ruwan sai ya dauka ya ba talakawa. Kaga bai taba nasa ba, ruwa yake ba mutane, dattin yake ba mutane. To malamai suka ce sam bai halatta ka dauki dukiyarka ka sa a inda kudin ruwa yake ba don a dinga tara maka ruwan. Sai in larura ce ta sa dukiyarka ta shiga hannun da ake yin kudin ruwan, to shine in ruwan ya zo sai ka rabu da shi ta hanyar ba da shi ga jama'a, ba da niyyar kyauta ba ko sadaka ko aikin alheri ba, sai niyyar kubuta daga abin da bai halatta ka ci ba. Yasa Sheikh Usaimi yake cewa ko Allah zai baka lada a nan, zai baka lada ne ba dan kai sadaka ko kyauta ba, dan ka kubuta daga abin da bai halatta ka ci ba ne. Wannan daurewar da kai ga kudin ruwa miliyan 10 ko 20 ko 30 ka kasa ci, ka hakura, ka dauka ka je ka bayar, aka raba wa mutane masu bukata ta musamman da masu bukata ta kullum, suka je suka yi amfani da shi, kai ka hakura. Wannan hakurin da kai anan ladan zai zo, ba wai ladan sadaka za baka ba, don Allah baya karban, baya bada lada akan sadakar da aka yi ta da dukiyar da bai halatta ba. Amma zai baka lada in ka kubuta daga dukiyar, ka jure ka rabu da ita, ka ki amfani da ita, zaka samu lada. Yace ta nan ne ake samun lada, amma ba ta hanyar sadakan ba. Dauriyar da aka yi aka yi takhallus, at-takhallus min malil haram, wannan shine ya baka dama. So wanda ya je bankunan da ba sa mu'amala irin ta dukiya a musulunci, kuma ya zama dole sai ya sa dukiyarsa anan, ba wai zabin sa ne ya je ya saka ba, dole ta kama shi sai ya saka dukiya anan, kuma ya saka dukiyar kuma aka kara masa kudin ruwa. To wannan kudin ruwan da aka kara masa ba dan yana so ba, sai dan ya zama dole ya ta'amuli da wannan bankin a wannan gurin, to kudin da suka dora masa su ne zai. To wasu sun ce in ya bawa bankin kuma ai su za su iya amfani da su, to kara ya ciro shi ya bawa wasu daban, ya ciro ya mika wasu, ya zama su ba samu ba, shi bai samu ba, amma an maida shi ga waɗanda dama jininsu aka tsotsa su ne talakawan gari. To suka ce wannan mutum yayi haka, to yayi at-takhallus min malil haram. Kenan kamar yadda muka faɗa, kudin ruwa zai zama a hannun mutum ne ta hanya wato uku kenan. Hanya ta farko shine bayan an maka wa'azi akan an daina ta'amuli ko an hana ta'amuli da kudin ruwa haramun ne, kaji ayoyi, kaji hadisai, kaji ijma'in malamai akan haramcin wannan, kuma bayani ya zo maka dalla dalla ta yadda zaka gane, to lokacin kudin kuma baka ka karba ba, ka babba mutane bashi kudi na hannunsu kana jira su kama kudin ruwa, sai wa'azi ya zo maka, to sai ka kira su ka ce to ku na babba ku kudi da na ce ku kawo min kudin ruwa, na baku bashi, da haka yanzu ku kawo min iya kudi na, ku kawo min iya kudi na, bayanin zai zo a can gaba, ku kawo min iya kudi na, shikenan ku kuma ku rike wannan kudin ruwan ba zan karba ba. Wanda kuma ya riga ya zo hannunka, ya riga ka karba a hannun mutane, ka karbi kudin ruwa ka tara a gashi a hannunka, miliyoyi ne na kudin ruwa, to ba a ce lalle kamar yau kuma mutanen ba, sai ya zaka yi, sai aka ce ka je ka yi wani aiki da su na raya jama'a, kamar asibiti ko makaranta ko gada, shi ma malamai sun ce banda masallaci, da masallaci a saman mai tsarki aka Quraisha ma da zasu gina Ka'aba mai suka ce wanda duk ya san kudin sa na fashi ne ko na kwace ko na sata ko na ruwa kada ya kawo a saka a cikin dakin Allah kawo na halal don har Qurayshawa zasu yi wannan a zamanin jahiliya mu ya kamata mu dinga tsarkake kudin da zamu saka a gurin bautar Allah amma wadancan ayyukan da kowa zai iya shiga asibiti na kowa ne hanya ta kowa ce gada ta kowa ce menene wajen koyon sana'a na kowa ne makaranta ta kowa ce duk waɗannan kana iya ginawa da irin waɗannan wato kudaden bada kudaden a asibiti a taimakawa masu ko kashi wasu injina da ake yin wato wasu operation da su ko kuma ake wankin order da su ka bayar a dinga wa mutane kyauta ko ana musu ragi ko kuma waɗanda suke da ciwuka waɗanda maganin su yana da tsada sai ka ce ka saka musu wato abin nan 50% an rage musu 50% su do su dinga siye da arha ko a siyo maganin ana ba su kyauta idan likita ya rubuta musu dan ba haka ba wani sai je ya karba ya ce yana da ciwo kuma ya je ya siyar to sai likita ya rubuto sai a bashi to in mutun yayi wannan shi ma wato ainihin da wannan dukiya to ya kubata na uku kuma wanda ya riga ya cinye sai da ya cinye kudin sai kuma ya ji wa'azin to kaga wannan ba za a ce to ya amayo kudin da ya ci na ruwa din nan ba ya riga ya cinye shikenan afallahu amma salafa Allah ya riga ya fi masa abin da ya gabata to wannan shi kuma waɗannan ukun su ne aka gama da magana su to wanda shi kuma shi da gangan zai dauki kudin sa ba wata bukata ba wata larura ba sai ya je saka a cikin inda ake ta'amuli da kudin ruwa wai dan in ya samu ruwan mutane suna damun sa da bani shi ko ba son ya ba su asalin kudin sa to sai ya je saka inda ruwa zai zo in ruwan ya taru to wai a ruwan zai dinga wa mutane alheri kaga bai taba asalin kudin sa ba ya saka 1 billion ya samu miliyan 100 to miliyan 100 ita zai alheri da ita 1 billion din sa tana nan ba a taba ta ba kenan ya zama alherin da yake yi da kudin ruwa yake yi duk sauran kyaututtukan sa da alherin sa duk da kudin ruwa yake to wannan malamai ba su yarda ba domin kamar da gangan ka je ka shiga magana kudin ruwa duk da ba ci kake yi ba amma bai halatta kuma ka bude kofa don wasu na ganin ka sai su ma su dinga yi kuma ba kowa bane yake da zuciya yake da dauri yadda yaga kudi sun taru na ruwa ya iya hakura da su ya bayar kuma kullun kaga dukiyar ka ba ta da tsarki kullun a cikin kazanta take da datti na wannan kudin ruwa din to da haka mutu ya kamata ya kiyaye kansa to sannan a cikin wannan aya wato mas'ala ta biyar ko fa'ida ta biyar shine tabbatar da Allah yana so ana san sa yana ki kuma Allah ta'ala yana so Allah ya gaya mana waɗanda yake so alqur'ani da yawa ko kuma ya gaya mana wanda baya so to ta kaka nan Allah ya ce la yuhibbu Allah baya so ta kaka kuma zamu ce Allah ta'ala wato an tabbatar tunda Allah kore wasan wasu yayi sai al-Imam Shafi'i yace wannan aya tana tabbatar da cewa Allah yana so ana san sa yuhibbuhum wa yuhibbunahu yace domin tunda yace wasu baya san su kenan akwai waɗanda yake so masu kishiyar wannan sifa tunda Allah baya son kafiri mai sabo to yana son mumini mai aiki ko yana son mumini kenan mai aiki shine kishiyan kafiri mai sabo Allah yana son mumini mai aiki na kwarai kamar yadda yake kin kafiri mai yawan sabo to yana son mai yawan imani kuma mai yawan aiki kisa ka duba wasu ayoyi Allah ta'ala ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa kaga ba wata unguwa bace ba wani gari bane ba wani zamani bane ba wani guri bane aiki ne kyautatawa ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa ashe in kana son Allah ya so ka sai kai me sai ka kyautata wallahu yuhibbus sabirin Allah yana son masu hakuri kenan kana son Allah ya so ka sai ka zama cikin masu hakuri wallahu yuhibbut tawabin Allah yana son masu tuba ashe kana son Allah ya so ka sai kai me sai ka tuba wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tsarki daga datti da najasa da kazanta tsarki na zahiri da tsarki na batini tsarkaka daga shirka da bid'a da nunkufurci da kafurci da hasada da keta da mugunta ka wanke zuciyarka feska cika ta da imani da dogaro ga Allah ka tsarkake gabbanka idanka ka tsarkake shi kunnanka ka tsarkake shi hancinka bakinka kafarka hannunka cikinka duk ya zama kana yin abin da Allah yake so iyadda da shi to wannan Allah yana son masu tsarki sannan ka tsarkaka daga sabo da laifuffuka kuma ka tsarkaka daga taharatu hadathin da taharatu khabathin ka wanke najasa daga jikinka da tufafinka da gurinka kuma ka dinga yin wankan janaba in ta kama ka kuma ka dinga yin alwala in zakai sallah Allah yana son masu waɗannan tsarkin. Sannan Allah ta'ala yana son mutawakkilin, masu dogaro ga Allah, waɗanda sun dogara ga Allah cewa da arziki da wadata da samu da rashi da rai da rayuwa da mutuwa duka a hannun Allah suke. Sai dai abu sababin da Allah ya shimfiɗa na zuwa kasuwa, na zuwa gona, na zuwa na kasuwanci duka don a samu arziki, amma Allah shi yake turo arziki. In bai turo ba, sai dai ka je kasuwa ka sha rana da ƙura ka dawo. Gashi ka kasar, gashi kasuwa tana ci, gashi wasu suna cinikin, kai kuma sai gaba ka yi.
Allah.
Saboda Allah bai kawo cinikin ba. Ko ga kada fasahar sai ka gaba a neman fasahar taka, ko ga kada ilimin kuma ka je neman aiki a hana ka. Ga sababin ka rike, amma kuma Allah bai turo maka samun ba. Ko ka je ka bude kantin kuma ka gani ba. Mun ka ce hai aure ne haihuwa sai kai auren ka shekara 30 da matar ko ciki ba ta taba yi ba. Ko kai ta zuwa kasuwa kullun kana nan yadda kake jiya. Yadda kake yi haka kake jiya. Saboda haka sababi ba shike kawo arziki ba, amma sababin hanyar neman arzikin ce wacce Allah ya shar'anta. Akwai al-asbabul mashru'a, akwai al-asbab al-mubaha. Akwai sababi da shari'a take sanyawa, akwai kuma sababi da shari'a take halattawa. Don ka bi su sai ka kai zuwa ga abinda Allah ta'ala ya shar'anta maka zaka samu, ko ya kaddara maka zaka samu. Saboda haka wannan haka na Allah ta'ala ka jace yana son wato muhsinin, yana son muqsitin, yana son sabirin, yana son muttaqin. Kuma la yuhibbu kulla kafar, la yuhibbu kulla khawanin athim. Baya son mai ha'inci mai kaza. To irin waɗannan ya nuna mana kenan, in kana son Allah ya so ka, sai ka siffati da siffofin waɗanda Allah yake so. In kana son kuma ka fita daga cikin waɗanda Allah yake ki, to sai ka kiyaye siffofin da Allah ya nassanta baya son masu wannan siffar. Yanzu kamar al-kufru, al-juhud, shi kafirci da ka gani babban illa ce. Shi kadai ya isa mutum bala'i. Shi yasa duk kuɗinka, duk wadatarka, duk arzikinka, duk mulkinka, duk isarka, duk jin daɗinka, in dai kai kafiri ne aikin banza ne. Lazina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum. Qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yujihimu al-amal fa sawfa ya'lamun. Sadaka idan baka da imani, ai imani arziki ne aka rama kalla. In kana da imani kana da arziki. In kana da lafiya kana da arziki. In kana da nutsuwa kana da arziki. Zaman lafiya arziki ne. Arziki jikinka lafiya, lafiyar gari arziki ce. A ce garin nan ana zaune lafiya, to shi kansa zaman lafiyar babban arziki ne. Kuma a ce jikinka yana da lafiya, shi ma babban arziki ne. A ce ajihunka yana da lafiya, shi ma babban arziki ne. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yawmihi. Haka Annabi alayhi salatu wassalam a hadisi, gajeren hadisi, ya ware mana matsalar duniya gaba daya, da lafiyar gari, da lafiyar jiki, da lafiyar ajihu. Mu'afan fi jasadihi shine me? Lafiyar jiki. Inda huquti yaumihi shine me? Lafiyar ajihu. Aminan fi sirbihi shine me? Lafiyar gari. Asir gari, unguwa, garke, yanayi, a zama akwai zaman lafiya. Domin in ka tashi lafiyar kalau gari ba lafiya ina zaka? To in ka tashi gari lafiya, kai ba kai da lafiya ina zaka? To kai da lafiya gari da lafiya ajihunka ba ko kwabo ina zaka? Kaga ashe lafiya ukun nan kowa yana bukatar ta. Lafiyar gari da lafiyar jiki da lafiyar ajihu. Wata ran ba lafiyar garin ma ba za a iya zuwa neman lafiyar ajihun ba. Kuma ba lafiyar jiki sai abinda aka tara na ajihun sai a zo a kashe ana neman lafiyar da shi. Shi yasa wannan arzikin kenan. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yawmihi faka annama hizan lahu dunya. Kamar an bashi duniyan nan gaba ɗaya ne. Saboda haka kafirci mamman abuna abu ne. Sannan asim al-ism sabo, yawan laifuffuka, shi sabo yakan zo wa dan adam ne ta fuskoki guda hudu. Na farko shine al-khatarat, kawai ka fara sha'awar yin saban to illa ta zo zuciyarka, ta fara darsa maka da kuma darsa maka da kuma sa maka ka ji cewa tun daga sabo ana yi ko ni ma na yi. To wannan shine babban illa. To idan baka karkade wannan ba, ka maza ka kawo ayoyi da sai ka karkade ba, to sai dauke ka zuwa martaba ta biyu shine alhammu sai ka fara yunkurin aikatawa wancan sha'awa aikata kake yanzu kuma ka fara yunkurin zuwa ka aikata ka kama hanya ko zaka je kai saban in Allah ya taimake ka kafin kai sai kaga wani dalili ya zo maka ka fadaka ka watsake sai kawai ka bari to idan baka bari ba sai kuma ka fada cikin fadawa ka aikata aikatawa farko zaga din mai sabo aikatawa farko a tsorace yake a razare yake a firgice yake saboda bai saba ba sai ta in yayi sabo musamman kaba'ira wata mutiye wata kaba'ira babba guda daya sai ta dame shi kaga ya rasa inda zai sa kansa imanin sa yana ta ruruwa yana jin zafi wani ya ta kuka wani ya ta bakin jiki wani ya ta nadama to idan Allah ya taimake shi daga nan sai kaga bai sake ba wani kuma sai kaga sai ya kara so ya kara na biyu in ya kara na biyu ya kara na uku ya kara na hudu sai zame masa al'ada in ya zame mutum al'ada to sai kaga yanzu ya yana neman irin masu yi ya shiga cikin su sai kuma su fara fada da masu wa'azi akan adena to shine irin waɗannan ne Allah yake halaka su saboda saban ba za su iya barin sa ba ya riga ya zame musu jiki ya zame musu dabi'a ya zame musu al'ada shi yasa Allah ya ce baya son wato kafiri ko baya son mai yawan kafirci mai yawan sabo daka sai Allah ta gaba Allah ta'ala ce innal ladzina amanu haqiqa waɗanda suka yi imani shi imani nan babban arziki ne wa amilus salihati suka kuma biyar da ayyuka na kwarai aiki na gari wa aqamus salata suka kuma tsayar da sallah yadda Allah ya sa su yi wa atuz zakata suka kuma miƙa zakka irin yadda Allah ya ce ayi zakka to waɗanda suka yi waɗannan ayyuka guda hudu imani aiki na kwarai yin sallah da bada zakka kun ga a cikin rukunan musulunci uku sun zo ko ga imani ga sallah ga zakka to kuma da Allah ta'ala ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata to an ka kula anan ai wa amilus salihati ita sallah tana cikin aiki na kwarai ko zakka ma tana cikin aiki na kwarai amma sai aka dauko sallah daga cikin aiki na kwarai aka dauko zakka daga cikin aiki na kwarai aka bayyana su domin a nuna mana fassaran aiki na kwarai daga cikin sa manya-manyan aiki na kwarai bayan imani shine sallah bayan sallah manya-manyan aiki na kwarai shine zakka to me yasa aka dauko sallah ba dauko azumi ba sai aka ce sun tsaye da sallah sun ba da zakka saboda ita sallah tsantsan alaka ce tsakanin bawa da Allah ita kuma zakka tsantsan alaka ce tsakanin mutane da junansu wacce Allah ya sanya in zaka yi zakka ai kudinka zaka dauka ka ba wani saboda Allah in zaka yi sallah kuma masallaci zaka kai wa Allah shi sallah shi kadai ba wani zaka ba sallah ba kamar da zaka dau zakka ka ba wani ita kuma sallah ba zaka ba kowa ba sai dai kai wa Allah shi kadai ashe sallah ita take gyara alaka tsakanin bawa da mahalicinsa ita kuma zakka ita take gyara tsakanin bayi a tsakanin su duk idan ana zakka to hasada tana kawa in ana zakka kiyayya tana raguwa in ana zakka wato mugunta tana raguwa in ana zakka to zaka ga cewa an samu soyayya an samu fahimtar juna tsakanin masu shi da marasa shi shi dama kullum mara shi gani yake kamar shi wa mai isa kai aka baka to in kace to kai ma gashi to mu kana takau tunaninsa kullum kamar na san da za a ba shi ne aka tattara aka baka musamman na kusa da kai sai dinga ganin kamar samun da kake da ba dan kana samu ba wata kila da shi ya samu to sai ya dauka cewa kamar samun ka zai rasa nasa samun to sai ya dauki kiyayya sai ya makala maka to shi yasa an ka bashi zakka ka bashi kyauta ka bashi sadaka kai masa alheri sai ka rage masa radadi da zogin wannan hasada da shedan yazo yake nuna masa kamar samun ka ne yasa shi bai samu ba shi yasa Allah ta'ala yace waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka yi sallah suka bada zakka to me Allah zai musu waɗanda suka yi waɗannan manya-manyan ayyuka guda hudu da imani da aiki na kwarai da sallah da zakka sai ce lahum ajruhum suna da ladan su tabbatacce a ina ladan nasu yake a hannun wa yake wa zai ba su lada sai Allah ce inda rabbihim kai wannan lada ya girmama a ce wai ladan yana gurin Allah to ladan da yake gurin Allah guda nawa ne kaga Allah bai ce ga yawan ladan ba ga kalan ladan ba ga inda za sai Allah ya ce ladan su yana wurin Allah to tunda aka jingina ladan zuwa ga Allah shi kuma Allah mai girma ne to ya nuna wannan ladan yana da me yana da girma sannan inda rabbihim ba ce inda Allah ba sai aka ce inda rabbi ba ce inda rabbi kawai ba inda rabbihim rabb sai aka jingina abin zuwa ga Allah su kuma aka jingina su zuwa ga Allah ladan su yana da gurin Allah mahaliccin su kaga kenan an yi idafa biyu inda rabbihim inda rabb da him kuma wajen mahaliccin su to me ma'anar rabbun wannan rububiyya ce khassa rububiyya khassa wato bayan rububiyya amma wacce take nufin al-khalqu wal-mulku wat-tadabir duk ma'anonin rabb yana koma zuwa ga abu ukun nan shi sa Allah ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga da rabb da maliku da ilah kaga shine al-khaliqul malikul mudabbir Allah ta'ala shine yayi halitta shi kadai kaf halitta shi yayi ta ba taimakon kowa ba sa hannun kowa ba tarayyar kowa ba agajin kowa ba kuma wanda yayi ba Allah ba sana al-maliku shi kadai yayi mallaka duka kayan duniyar nan ka komai nasa ne kawai in ka gani a hannunka ma ara maka yi wannan mallaka ta Allah mallaka ce ta shi kadai babu wanda suka mallaka tare da Allah ba wanda ya taimaka wa Allah wajen mallakar ba wanda ya mallaka ba Allah ba ko babu wanda yake da ikon ma ya mallaka din ba Allah ba sannan al-mudabbir shine ma'ana ta uku na rab al-mudabbir yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard tadbir gudanarwa the organizer mai gudanarwa mai shiryawa mai tsarawa mai gudanarwa shine Allah kaga an ba wasu kaga an hana wasu an daukaka wasu an sauke wasu an yiwa wasu an faranta wasu an bakanta wasu an yiwa wasu bakake wasu farare wasu dogaye wasu gajeru wasu masu kiba wasu sirara wasu kyawawa wasu munana wasu mata wasu maza wasu yancan kasa wasu masu jin yaranta wasu masu jin yaranta duka da wannan Allah ya kawai shikenan haka ake so ayi kawai wani ya tsawon rai wani ya gajeren rai wani ya zama mai amfani wani mara amfani wani mai alheri wani mana alheri wani ana son sa wani ba a son sa wani mai laifi wani mai kama mai laifi wani mai daura mai laifin wani kuma mai kwanto masu laifin duk gashi nan kowa akwai aikin sa ko yawa to wannan abubuwan duka haka rayuwa Allah ta'ala ya tsara ta kaunan wa shar'an wani abin yana gudana ne kaunan wani abin kuma haka Allah yake son sa a shari'a wani kuma haka Allah yake so ya gudana kawai da kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda iya da wanda bai yadda ba dole dai ka karbi sifaka ka dauki kamanka ka dauki halinka kuma ka yadda dole yadda aka yi ka haka ne an sa maka kaci ka sha kai sutura kai magani ka tsufa ka mutu kai bakin ciki kai farin ciki kai kuka kai dariya kai murna kai bacin rai ka hadu ka rabu ka tafi ka dawo ka kare ma wannan ko kai imani da Allah ko baka yi imani da Allah ba an yanke maka wannan hukuncin baka saka dakatar da shi ba Isa Allah ce qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin idan kun ce ba ku yadda da Allah ba to ku ki mutuwa in kun ce kaza kaza to kar ku mutu Allah ya ce kar ka mutu ma ai kalubale ne da ba wanda Isa ya amsa shi komai arzikinka komai wadar komai mulkinka komai jiji da kanka mutuwa an ta zo zaka nuna mata jiji da kai ko ka nuna mata mulki ko ka nuna mata karatu ko ka nuna mata kudi ko ka nuna mata yawan jama'a ko tsaro ana tsare mala'ika mutuwa ne akwai wani akwati da ake shiga ko wani gida ko wani security ko ta katanga ko ta kyamara CC kyamara tana ganin mala'ika mutuwa na'am wannan manyan kyauraye da ake yi wani security do din nan da ake yi yana ganin mala'ika yana shiga bullet proof tana hada shigan mala'ika shi yasa shi mala'ika in yazo ba ma ka san da zuwan sa ba sai dai yayi aikin sa kawai a ce ya cika aikin sa ya tafi saboda haka wannan zai sa wato mutun ya zama ya ƙara imani da Allah shi sa Allah ya ce imani ya man amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya imani ana bashi fassara guda biyar na farko a ce akwai al imani lughatan yana nufin al izan wal qabul wat tasdiq abinda ka mika wuya ka saki jiki da shi, ka yadda da shi, zuciyarka ta yadda, bakinka ya yadda, kuma gabanka sun aikata yardar, an samu yadda uku. Shi yasa munafikai da suka yadda baki Allah bai yadda ba, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi. Saboda haka fadan baki, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sun ka fada da baki, ba a samu na zuci ba, bai zauna ba. Zalikul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Daka imani sai ya zamo istaqarra fil qalb, tasdiqul qalb, amalul qalb, itiqadul qalb. Zuciyarka ta kudire, ta fada, ta aikata, bakinka ya fada, gabanka sun aikata, to imani ya cika. Qaulun bil lisan, amalun bil arkan, wa itiqadun fil jinan. Sannan imani wato abu biyu yake dauka, shine gaskata dukkan labaran da Allah ya bayar, da yadda da dukkan hukuncin da Allah ya, shine imani. Duk abin da yazo maka na Allah kace ka yadda, ko ka gani ko baka gani ba, ko yana ganuwa ko baya ganuwa, ko an yi a baya ko yanzu ake, ko a gaba za a yi, in dai ka tabbatar labarin nan daga Allah yazo, ba ruwanka da ya kawai ka yadda, ka amince da wanda ya faɗi labarin. Allazina yu'minuna bil ghaibi, abinda basu gani da ido ba, basu ji da kunna ba, basu shaka da hanci ba, basu dandana da baki ba, basu taba da hannu ba, amma sun yadda da wanda ya bada labarin. Saboda ba abu ne na science ba, balle a ce sai an kai lab, an je an yi test, ko an yi me auna aune. Allah ana masa auna aune ne, ka gani? To saboda haka imani shi ya wuce abinda sai ka gani da ido ko ka ji. Akwai shi din, zaka gani da idon, duk abinda Allah ya faɗa akwai shi. Indai labari Allah ya bar, akwai wuta, akwai aljanna, akwai hisabi, akwai siradi, akwai sikeli, akwai mizani, akwai yan wuta, akwai yan aljanna, akwai awan kaya, akwai kaza, akwai duk akwai su. Kawai lokaci ne bai ba naka gani, in lokaci ne zaka gani. Kisa wanda suka ce basu yadda ba, in sun gani ko su ce a ashe abin haka yake, a maida mu duniya mu gyara. Allah ya ce ba an gaya muku ku yadda ba, an gaya maka baka yadda ba, to so kake, to haka ake jarabawa. Jaraba sai a nuna maka tambayar da za a yi ma, ba kawai karatu ake maka mai fadi ba, sai a ce kawai za a yi jaraba. Ka san ta ina za a dauko jaraba, ka san me za a tambaya. Amma tunda ka karanta to a cikin abin da ka karanta a nan jarabawan za ta fito. Inda za a ce maka kai amsar jaraba kaza, amsar kaza, to da ba amfanin zuwa makaranta kenan. To duniya ai jarabawa ce. Allah ya jarabta ka, ya aiko manzo ya baka labari. In ka yadda da Allah, ka yadda da manzon, ka gaskata, shikenan zaka ga sakamakon yardar. In baka yadda ba ka jira, yardar kai za ta amfana, rashin yadda ba za ta cutar da kai ba. Kuma dan baka yadda ba zai sa a fasa ba, rashin yadda ka ba zai sa a fasa ba. Duk abinda baka yadda akwai shi ba, to akwai shi. Rashin yadda ka ba zai sa ya zama babu ba. Kaga wannan kai ka cuti kanka dan baka yadda ba. Shi yasa imani ya fara daga nan, kuma ya zidu wa yanqusu. Imani yana karuwa, imani yana raguwa. Sannan yana da usul, yana da furu. Imani yana da tushe guda shida: antumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khayri wa sharri. Sannan yana da rassa 70 da yanka: al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul azan at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Sannan imani wato yakan ma zama akwai nawaqidul iman, abubuwan da suke gusar da imanin gaba ɗaya, su goge shi ya dawo 0%. Sannan imani yakan hauhawa, yayi sama yayi sama, har ya kai 100%. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sannan yaka yin ƙasa yayi sama kamar maleji, in ka taka yayi sama, in ka dage kafa ka yayo ƙasa. Yazidu bi ziyadatil amal, kamar idan ka taka wato totur maleji yake gaba, in ka dage totur yayo ba, to shi ma in ka dage ayyuka masu kyau sai yayi sama, in ka yayo ƙasa sai yayo ƙasa. Imani yazidu wa yanqus. Akwai asbab da suke kawo imani ya karu, akwai asbab da suke kawo imani ya ainihin wato ragu. Shi yasa Allah sai goya da aiki na kwarai. Shi aiki ba zai zama na kwarai ba a shari'ar musulunci, sai yana da sharadi uku: da imani, da ikhlasi, da bin sunna. Duk aikin da zaka yi a duniya, ko na sunna ko na farilla, ka auna shi da abu uku nan. In baka samu daya a cikin wannan ba, to kana da matsala. Na farko kai imani, abinda aka faɗa din nan kai imani da shi. In lada ne, in umarni ne, in hani ne, kai imani da wanda ya bada umarnin, da wanda ya bada hanin, da wanda yace zai bada ladan. Kaga imani kenan farko. Sannan ka yi shi yadda Allah yake so a yi, shine koyi da shari'a. sannan ka yi shi dan Allah. Ka yi shi dan Allah. Kisa Allah ya dunkule su a aya ɗaya. Yace wa man aradal akhirata. Aradal akhirata shine niyya ko wanda yake nufin lahira. Wa sa'alaha sa'ayaha kaga aiki wa huwa mu'minun yayi imani. Kenan aradal akhirata shine ikhlasi. Wa sa'alaha sa'ayaha shine aiki akan shari'a. Wa huwa mu'minun kuma yana da imani. Kunga al-imanu wal ikhlasu wal mutaba'a. Sai uku nan sun hadu sannan aiki yake zama karfafi. Da kuma sallah da tafarillarta da tanafilarta. Dole mutum sai ya ji ya koyi sallah fa. Komai na musulunci sallah ne. Komai sallah ake. Kullun sai mun yi sallah so biyar babban da nafila. Azhar, Asar, Magriba, Isha, Asuba. Kuma sallar nan biyar ba a daukewa mara lafiya. Akwai sallar salatul marid. Ba a daukewa matafiyi, akwai salatul musafir. Ba a daukewa mai yaki, akwai salatul khawfi. Zaka baka da dalilin da aka yin sallah, sai baka da hankali. Sannan sallah kullun ita muke yi, ai nafila, ai farilla. In juma'a ta zo sallah ake, in idi ya zo sallah ake, in an yi kusufu shamsi ai sallah, kusufu kamari ai sallah, salatul haja, istikhara ko ai sallah, in ba ruwa ai sallah, in zaka nemi aure kai sallah, in zaka yi tafiya kai sallah, in kana da bukata a gurin Allah kai sallah, in kai wa Allah laifi kai sallah, wasta'inu bis sabri was sala. Ai ta yin sallah haka Allah yake so. Ya ta ganin goshinmu a ƙasa muna nuna bamu isa ba sai shine ya isa. Ata wuz zakata an ba masu haƙi haƙin su an fitar da zakka an zauna lafiya. Fitina ta kau tashi hankali ya kau to kuma ga lada a wurin Allah. Sai Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ba su da tsoro cikin abin da ya gabata tsoron nan shi duk muke ji. Allah ya ce a lahira ba tsoro abin da ya wuce ba za ka ji tsoron sa ba. Wala hum yahzanun ba su baƙin ciki akan abin da zai zo nan gaba ba. Nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Wanda ya ce malam shin sallar ƙasar kan dole ne? Wai sallar ƙasar kam dole ne? Kuma ni yaron mota ne. Mukan yi sati muna jiran kaya. To anan ma zan iya yin ƙasar ko sai muna halin tafiyar. To ita ƙasar dalilin yinta shine tafiya. In mutum yana halin tafiya zai kasaru sannan in ya je gurin da yake jin zai yana jiran wani abu shi ma zai ci gaba da yin kasaru waɗannan dalilan guda biyu suke sa a yi kasaru dalilin tafiya da kuma dalilin zama a wani gurin da baka yanke kwana nawa za ka yi ba baka san ranar da za ka tafi ba ko wani abu ya tsare ka na dole an ce yaƙi ya ɓarke ko kuma wata buƙata ta tsaye da kai baka gama ta ba ko ba za ka gama ta da wuri ba to waɗannan dalilan zai sa ka ci gaba da yin kasaru. To kaga kai a halinka da matafiyi kullun kana cikin halin kasaru sai dai fatawa da Abdullahi dan Abbas ya bawa masu yawan tafiye-tafiye yace in ku kadai ne ku yi sallar ku kasaru in kuma za ku bi limami mazaunin gida sai ku cika shikenan. Malam mijina yace yana son mu yi magana sai nace ya bari sai an jima sai yace na raina shi sosai kuwa a cikin maganar ki ba ladabi. Ina son zami magana kace to mai gida yanzu kake so ko sai an jima? Duk abin da nake sai na bari. An kana son kai magana da ni komai ma fasawa zan yi. Don ma wata magana ta tashi hankali cikin kashe ta. Amma da mutu ila tsokana ce ina son mai magana ka bari sai an jima. To an jima mai kike yanzu? Mai gida ne fa. Tuwansa kika ci, furarsa kika sha, ruwansa kika sha, tuwansa kika daura a cikin gidansa ma kike. Sai ga akwai reni. Ko ba haka ba? Ko kai ne yanzu mata ka kace zami magana tace bari sai an jima? Kaga ba ladabi amma hanyar bari sai an jima ma akwai ladabi a cikin ta. Mai gida yanzu kake so ko sai an jima? In karasa wannan aiki ko in zo yanzu? Dama ko na ba hannunki ko kina talge ko kina da in karasa ko in zo yanzu? Kalmar wannan kadai ta kashe masa zafin zuciyarsa. Ko mai gida yanzu kake so yanzu? Ko kuma to shikenan bari in aje in zo. Shikenan kin aje fushi. Amma watakila ma fa kina kan social media ne. In ba sa aka ci ba social media take yi ko kuma tana kallon labarinta ta gani ko tana kallon labarinta ko ta fada gidan ba da masi ko tana cikin kwana 90 ta gani ko ta fada gidan manyan mata to kinga dole ai rigima raka ku daina rera masu gidanku yawa dan Allah malam ka ba shi hakuri. Au dal dalibin ka ne yanzu ma yana wurin tafsirin ka to kai ka ji abin da ya faru da haka da ni da dukkan masu sauraron tafsirin nan muna ne
ba sha
da haka duk mun baka hakuri ka hakura kake nuna mana kai ba ma so mu ganka ba ma so mu jika ba ma san mu san a gaba kace ko a yamma ko kudu arewa ko a waje ko a ciki mu dai dan Allah kai hakuri muna fata kuma an ka koma gida zaka ce to malam da duk masu sauraron karatu da na gida da na waje da na waje da na gida duk sun bani hakuri kuma na hakura abin ya wuce kake saki yawa mu kuma kaga mun yi an yi kamun kafa da mu mu mun yi kamun kafa mun baka hakuri malam mai tambaya yana cewa shi direba ne ya kaucewa wani sai motar ta kwace sai suka yi hatsari har mutum hudu suka rasu a motar tasa shi ne yake tambayar abin da yake kansa ka san tambaya hatsari ba ma ya damu ba da ita sai an zo mana da report na yadda hatsarin ya faru duk wanda ya ga yadda direbobi suke ganganci ba zai yi saurin amsa musu tambaya ta hatsari ba akwai mutumin da zaka ga ya zo fit ya wuce ka ta dama ko ta hagu ba ruwansa ya ci ko ya yi loji da awaki da mutane da kaji da shanu da raƙuma ya yi loji wani akan wani kuma ya zo ya wuce ka da gudu kuma ga hanya ba kyau kuma wannan ne fa zai kashe mutum hudu ya zo ya ce maka wai da Allah yana da ulsa wasu ya yi azumi 64 ko ma kuma zai ko daya ba sai ka gaya mana yadda abin ya faru sai mun ga hukumar da ta kiyaye hadura ta je ta lissafa yadda hadarin ya faru shin ma motar taka akwai birki akwai taya sannan na biyu kai kanka ba bacci kake ji ba ko ka sha kwaya shin ba overtaking kai ba gudun speed ɗinka din ya yake a cikin gari ne ko a waje sai mun ga muka tambayoyi da yawa a karama kalla so da haka bana amsa ni tambaya akan hatsari har sai mutun ya je ya kawo takardar report na yadda abin ya faru hukumar kiyaye hadura ai za ta zo ta auna ta lissafa kaga inda ka ja burki da yadda abin ya faru jama'ar da suke guri a gefe duk za su ba da shedar abin da suka ga ya faru ragowar da basu mutu ba a ciki za su faɗi abin da ya faru to sai an tattara wannan gaba daya sannan ne zamu ga akwai gangancinka kai ma ji a fille ma kai ko ku a kuskure ne sai kai azumi 60 sau hudu ai kuskuren ba an yi kuskuren ba sha ake bai ko wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqaba ai idan ka kashe da kuskuren ma sai baka fita ba fita kai ba na ganganci shi kashe kaza ai so da kai ganganci ka kashe mutane sai sun yafe maka shi ko wannan na kuskuren shine in an gano kuskuren ka ne to shine zaka yi 60 sau hudu kai guda daya ka huta kamar ka bada ratar wata daya ka huta ka kuma yin ɗaya ka huta wasu malamai sun ce wanka kashe mutum hudu wai kai kwaya ɗaya to ragowar ukun fa duk na duba masu cewa azumi ɗaya za a yi naga duk ba su da wata hujja tabbatacciya kowace rai sai an mata nata haƙƙin Allah sun cewa shi ne yake haɗuwa guri guda ya zama ɗaya kayi zina sau goma an tashi a maka bulala ba za a yi goma sai a yi iya ta mutum ɗaya to amma haƙƙin mutane fa saboda haka wannan shine kaulin jamhuru sai kai 60 sau hudu amma zaka iya rabawa kai 60 sai ka huta wata daya ko wata biyu kuma yin 60 ka huta ko shekara kake hutawa dai kai dai kuma gobe shine zai sa ba zaka iya wannan gangancin ka sake zuwa ka je ka kashe mutane ba so da haka sai ka kawo report tukunna sannan alhaji Adamu Ma'aji ya ba da shinkafa 25 kg buhu 24 Allah biya masa bukatunsa na alheri. Akwai Alhaji Nasiru Muhammad Honorable Commissioner of Commerce ya ba da 50,000 da gero buhu daya Allah ya saka masa da alheri. Akwai wani bawan Allah da ya turo miliyan 1 je ko? Alhaji Awalu Garo. Je ya ce mun tura masa akawun na gidan marayu zai tura musu zakka to ya turo kudi miliyan 1 kuma shugaba kaji Allah din ta ko? So da haka Alhaji Awalu Garo muna maka godiya Allah saka ma da alheri da ka tura miliyan 1 cikin account din marayu 5,200 daga ɗaiɗaiku Allah ya biya musu bukatunsu akwai bashi akan wasu bayin Allah Allah ya biya musu ina neman miji na gari Allah ya baki miji na gari ina zaune a Bauchi ina fama da rashin lafiya Allah ya bada lafiya muna baran addu'a muna cikin kuncin rayuwa Allah ya sauke zan rubuta jaraba da furta promotion Allah ya bada sa'a muna jiran bamu mun jima bamu da lafiya muna roƙon Allah to Allah ya ba ku lafiya duka mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yaye masa Allah ya bamu lafiya bamu zaman lafiya Allah ya tsare mana imaninmu da mutuncinmu da rayukanmu Allah muna roƙon sa afuwar sa da gafarar sa da rahmar sa da jin kansa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى فزرتنا في الموعد.